This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Talata, 5 ga watan Satumban shekara, wato Nuwamban shekara ta 2024. Ranar gudanar da babban zaben shugaban kasa da ƴan majalisun dokoki a nan Amurka, inda muke fatan kasancewa da ku na tsawon sa'a guda cur. Domin kawo muku yadda al'amura ke tafiya a zaben daga nan ciki da ma wajen Amurka. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga hafin da kanun labarai.
To Murtala, miliyoyin Amurka sun fita rumfunan zabe a yau Talata domin kada ƙuri'a a daidai lokacin da suke yanke hukunci ko mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ko kuma tsohon shugaban kasa Donald Trump ne zai zama shugaban kasar na gaba. Jami'an kiwon lafiya na Palestina sun faɗa a ranar Talata cewa wani jerin har-haren Isra'ila ta sama ya kashe akalla mutum 30 a zirin Gaza. Shugaban kasar Chadi Muhammad Idris Deby ya yi barazana cewa kasarsa za ta fice daga rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta yankin tafkin Chadi.
To bayan labaran duniya, kai tsaye za mu kasance tare da abokan aikinmu da yanzu haka suke a wurare daban-daban a nan Amurka domin jin bayanai kai tsaye kan yadda zaben ke gudana. Muna kuma tare da wasu masana da masu sharhi kan siyasar Amurka. Haka kuma za mu tuntuɓi wakilanmu musamman a wasu ƙasashen Afirka domin jin yadda ake kallo da ma hasashen zaɓen na Amurka. Idan da hali kuma za mu ji wainar da ake toyawa a shafukanmu na sada zumunta na intanet dangane da wannan zaɓe. To amma kafin duka waɗannan, sai Hafiz ya karanto mana labaran duniya tukunna. Hafiz, gare ka.
Jama'a, assalamu alaikum. Miliyoyin Amurka sun fita rumfunan zabe a yau Talata domin kada ƙuri'a a daidai lokacin da suke yanke hukunci ko mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ko kuma tsohon shugaban kasa Donald Trump ne zai zama shugaban kasar na gaba. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar kafin ranar zaben sun nuna cewa zaben ana kankan musamman a jihohin da za a fafata waɗanda za su fi tasiri wurin tabbatar da wanda zai lashe zaben. A ranar Litinin dukkan 'yan takarar biyu sun yada zango a jihar Pennsylvania, daya daga cikin jihohi da ake sa ido sosai, inda suka gudanar da jerin yakin neman zaɓe ciki har da yin taro a kusa da junansu a yankin Pittsburgh, yayin da suke ba kansu ƙwarin gwiwa a yakin neman zaɓensu. Jami'an kiwon lafiya na Palestina sun faɗa a ranar Talata cewa wani jerin har-haren Isra'ila ta sama ya kashe akalla mutum 30 a zirin Gaza. Jami'an sun ce wani hari da aka kai da maraicen ranar Litinin ya faɗa kan wani gida, inda iyalan da suka rasa gidansu suka samu mafaka a Baitul Lahiya, wanda ya kashe akalla mutum 20. An kai wasu munanan har-har a birnin Gaza, Zuwaida da Da'ir Bala. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗa a ranar Talata cewa dakarunta sun kashe 'yan bindiga da kuma tarwatsa gine-ginen 'yan bindigar a tsakiya da kudancin Gaza a ranar Litinin da ta gabata. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a ranar Talata cewa ta harbo biyu daga cikin makamai masu linzami na Rasha, tare da wasu jirage marasa matuƙa 48 daga cikin 79 da dakarun Rasha suka yi amfani da su a wasu har-har da suka kai cikin dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce lamarin ya faru ne a yankin Cherkasy, Chernihiv, Khmelnytskyi, Kyiv, Odessa, Poltava, Sumy da Zhytomyr. Gwamnan yankin Zaporizhia Ivan Fedorov ya faɗa a ranar Talata cewa wani harin Rasha ya kashe akalla mutum 6 tare da jikkata wasu 16. Fedorov ya faɗa a shafin Telegram cewa sun kai harin kan wani gini. Suma jami'ai a yankin Kharkiv sun bayar da rahoton wani harin Rasha ya jikkata mutum 2 da lalata wasu gine-ginen gidajen haya 3. Rundunar sojin Rasha ta faɗa a ranar Talata cewa ta lalata jirage marasa matuƙa 6 na Ukraine a yankin Kursk. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani jami'in tsaro mai gadi a wani kamfani da ke birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a kudancin ƙasar ya harbi wasu 'yan ƙasar China tare da jikkata mutum biyu, wanda shi ne hari na uku da aka kai a wannan shekara a ƙasar, inda aka auna ma'aikata daga China. Ziaul Haq Langar, ministan cikin gida na lardin Sindhi, wanda Karachi ne babban birnin lardin, ya tabbatar da faruwar lamarin. Yana mai cewa ya faru ne a yankin masana'antun site na birnin, ya ce ana gudanar da bincike. Jami'an 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an samu wata musayar yawu mai zafi, wanda daga bisani hakan ya sa mai gadin ya buɗe wuta kan 'yan ƙasar China. An kai 'yan ƙasar wajen zuwa wani asibiti a yankin, inda aka ce ɗaya daga cikinsu yana cikin mawuyacin hali. Daga ƙarshe, shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby ya ce ƙasarsa za ta fice daga rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta yankin tafkin Chadi, ko MNJTF, mai dakaru kusan 11,000, saboda abin da ya kira rashin samun haɗin kai tsakanin dakarun ƙasashe mambobin ƙungiyar a yakin haɗin gwiwa da ake yi da 'yan ta'adda na Boko Haram. Wata sanarwa da aka karanta ta gidan talabijin na ƙasa a ranar Litinin ta ce Deby ya yi mamakin tafiyar hawainiya ta rundunar MNJTF da ke da sojoji 11,000 da kuma masu aikin ceto game da har-haren Boko Haram. A cikin watan Afrilun 2012 ne ƙasashen Kamaru, Chadi, Nijar, Benin da kuma Najeriya suka kafa rundunar MNJTF domin yaƙi da Boko Haram, tare da dawo da zaman lafiya a yankunan da ta'addanci ya shafa a tafkin Chadi da ƙasashen biyar ke amfani da shi. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ko AU ta baiwa rundunar MNJTF izinin yin aiki a matsayin rundunar yankin a watan Fabrairun 2015.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To, kamar yadda muka yi matashiya da farko, yanzu haka Amurkawa sun fita rumfunan zaɓe domin babban zaɓen wannan shekara na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Zaɓen shugaban ƙasar na bana dai fafatawa ce mai zafin gaske tsakanin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican, wanda a yau ake fatan tantance wanda zai kasance shugaban ƙasa na 47 a cikinsu. Yanzu haka kai tsaye muna tare da abokin aikinmu Mahmud Lalo, wanda ke duba mana yadda zaɓen ke gudana a jihar Virginia. Mahmud, na san 'yan Amurkawa sun yi tururuwa yanzu haka a rumfunan zaɓe. Shin wani hali ake ciki a Virginia?
To, mutala sannunku da aiki, lalle wani haka yake. Tun da misalin ƙarfe 6 aka buɗe rumfunan zaɓe a nan Virginia, kuma ba za a rufe ba sai ƙarfe 7 na dare. Kuma tuni mutane sun hallara, suna zuwa suna ta kada ƙuri'unsu a salin alin su fice ba tare da wata tangarɗa ba. Mutala wani abu da na lura shi ne ba a cika da yawa ba, kuma hakan babu mamaki ba ne, saboda tuni an riga an yi wannan zaɓe ɗin nan da ake kira early voting da ake yi na wuri ɗin nan. Kuma yanayin matakan yin zaɓen da na lura shi ne bai da wahala. Idan ka zo za ka shiga a miƙa maka ƙuri'a, ka ba da wato katin shaida ID card ɗin, an tabbatar an tantance, sai ka je a baka wani wuri ka zauna, akwai alƙalami kai kaɗai a keɓe, ka zauna ka rubuta wanda ka zaɓa, ka je ka bulaye ka sa a cikin na'urar da suke irga ita wannan ƙuri'a taka. So zan iya cewa gaskiya dai komai yana tafiya lami lafiya, mutala ba wata tangarɗa. Asali ma ko jami'in tsaro ni kuɗi ban gani a nan ba, saboda zaɓe ne da ake yin shi cikin lumana ba wata tangarɗa ko kaɗan. Mutala,
na'am. To, ka san ɗaya daga cikin matsalolin da watakila ake fuskanta a wasu ƙasashe da watakila suke tasowa shi ne abin da ya shafi rijistar zaɓe, katin zaɓe da sauransu. Shin me ake buƙata a nan, katin zaɓen ne koko a'a, mene ne ake buƙata kafin mutum ya jefa ƙuri'a?
Wato, akwai abin da ake buƙata kamar yadda na ɗan yi bayani da farko, shi ne za ka zo da kati na shaida, ID card kenan a harshen Ingilishi, misali ko driver's license ɗinka, wato katin izinin yin tuƙi, ko kuma wani abu zai nuna alamun shaida kai ne kuma ga adireshin ka a jiki, ga inda kake zama, ga gidanka da sunanka da komai, zama a tambaye ka idan ka zo, in ka mika kati shi na shaidan, za a ce faɗi sunanka ka faɗa, faɗa adireshin ka ka faɗa. So sai a ciro ita wannan ƙuri'a a mika maka a cikin ɗan wani ɗan wato kamar envelope, haka sai ka jaginsa ka keɓe, ka je ka kada ƙuri'a ka ba tare da wata tangarɗa ba, ka ji matakin da suke ɗauka kenan idan za su ba mutum ƙuri'a a mutala. Kuma gaba ɗaya abin baya wuce minti ɗaya biyu an tantance ka an baka, kuma ba layi ma sosai.
A takaice na san da cewa ba wannan ne karon farko da kake ganin zaɓe a Amurka ba, ya za ka kwatanta watakila fitowar jama'a a wannan zaɓen da kuma waɗanda suka gabace shi?
Gaskiya Murtala, wannan zaɓen zan iya cewa idan na kwatanta shi da waɗanda na gani a baya, wannan ban ga jama'a da wuri ba. Kamar yadda na maka bayani da farko, an riga an yi zaɓe ta akwatin gidan waya da waɗanda suka je ciki da wato da kansu suka je suka da ƙuri'a. Tun da wuri an fara, tun cikin watan Satumba aka fara shi wannan zaɓen wurin. Ya zuwa jiya jajiberin zaɓe mutum 77 wato miliyan kenan suka kaɗa ƙuri'unsu a duk faɗin Amurka. Kuma gaba ɗaya ƙuri'u na rijistar mutane da suka yi za su yi zaɓe a Amurka mutum miliyan 180 wato da uku ne zuwa ina ganin kamar da 7. Ban kesti ainihin adadin ba, amma dai kaga an samu mutum 77 miliyan da suka riga suka kaɗa ƙuri'a. So ba mutane gaskiya da suka fito sosai kamar yadda ake tsammanin za a gani da kwatanta da zaɓen da ya gabata a baya.
To madalla Malam Mahabud, za mu ƙara tuntuɓar ka can an jima a cikin shirin. To daga Bajine kuma bari mu nufi jihar Maryland, inda wakilin mu Sarfilu Hashim Gumel zai bayyana mana yadda al'amura ke tafiya. Sarfilu, kana tare da mu?
Yawwa, ina tare da kuma Matsala.
To Sarfilu, menene yanayin da rumfunan zaɓe suke ciki halin yanzu a Maryland?
To a nan jihar Maryland, Murtala, an buɗe wato rumfunan zaɓe tun misalin ƙarfe 7 na safe a wajen yanki, inda duka na zagaya wajen wato cibiyoyi ko kuma da ke rumfunan zaɓe inda ake kada ƙuri'a wajen guda 4 ko 5 tun da aka buɗe a sa'o'i 3 da suka gabata. Wato mutane abin sha'awa suna zuwa suna kada ƙuri'unsu, babu ɓata lokaci, babu jira, babu wato cunkoso da za a iya cewa. Wato inda na ga abin, wato abin ban sha'awa, kuma ba tare da wani ba ma za a ga wasu jami'an tsaro sun tsaya ba domin tunanin ko za a yi wata tashin hankali ko kuma wani abu zai faru ba. To zaɓe dai yanzu za a ce gaskiya masha Allah komai yana tafiya yanda ya kamata.
Ɗaya daga cikin abubuwan da watakila ya fi jan hankalin mutane watakila shi ne yanayi da kuma tsarin da wannan zaɓen yake gudana, musamman mutanen ƙasashen nahiyar Afirka da wasu wurare da ke koyi da irin demokuraɗiyya a Amurka. Shin waɗanne irin abubuwan koyi ne za ka ce yanzu haka kake gani a rumfar zaɓe waɗanda watakila suke da sha'awa ga ƙasashe masu tasowa?
Malam Murtala, tabbas akwai abubuwa da za a koya ga wannan zaɓe masu ɗimbin yawa. Na farko, da wahala ka ga a wata ƙasa, wato ƙasa da take tasowa, za a yi zaɓe a gama lafiya ba tare da an yi asarar rai ko wani abu ba. To wannan zaɓen na yau malam, yanda ake yinsa cikin kwanciyar hankali, mutum zai fito ya je dangwale ƙuri'a ba tare da ɓata lokaci ba, ba tare da wani abu ba. Ya dauki duk in ka dauki minti 15 ya ishe ka je kai, saboda ba lai kan ma ka min naga maka farko babu shi. To abinda za su iya koya ga wannan dan Amurka shi, ga zaben Amurka shine a tsaya a shirye zaben yanda ya kamata. Idan har aka duk abinda aka ce an tsaya an tsara shi, to tabbas za a ga ci gaba, kuma za a ga sakamako mai kyau gare shi. Yanzu haka wannan zaben Malam Murtala, ga mutane nan zuwa suke kawai su yi zaben su su wuce, babu wanda yake takura musu, babu wani wanda yake kantan, babu komai, kowa ya riga ya sani. Kuma abinda ma ya kawo rashin cinkoshin a yau yana da alaka da wannan Ali Botun, wato kada ƙuri'a da wuri da aka baiwa mutane dama suka yi a nan jihar Maryland, wanda aka buɗe aka kuma rufe. Yanzu haka wajen mutane miliyan 1 kan riga sun kada ƙuri'unsu a jihar Maryland kafin yau ma kenan. To kaga yau ba za a tsammaci cinkoso ba.
Na'am Sarfilu, jihar Maryland jiha ce da aka santa sosai da Amurkawa, wato ƴan asalin wasu ƙasashe musamman baƙaƙen fata. Shin ya za ka bayyana irin fitowarsu ga wannan zaɓe da watakila ake ganin yana da zafin gaske musamman na shugaban ƙasa?
wato malam Mutala ban taba ganin zabe a Amurka ba da ake zabe wanda ɗan wasu kasashe suka fito suka ba da gudunmuwa suka ma wannan zaben domin kowa yana jin wannan zaben ya shafe shi bisa wasu dalilai na ratsin kansu waɗanda kana da buri wani ɗan takara ne ya maka da zaka zo ka zaba saboda haka yawanci a yanzu haka yawancin rabin masu jefa ƙuri'a a wannan da nake yanzu nake tsaye a wata makarantar primary da ake kaɗa ƙuri'o ina ganin fuskokin mutane rabin mutanen gurin ɗan wasu ƙasashe ne ɗan Amurka kuma wanda suna da wata ƙasa ba wai Amurka ba ce kaɗai saboda haka za a ce sun fito kuma sun ba da gudunmuwa sun jefa ƙuri'unsu kuma in ce suna ma kan jefa ƙuri'unsu a halin yanzu.
To Madalla Lasar Filu a kai ma zamu ƙara komawa kanka nan gaba kaɗan a cikin shirin.
To nagode.
To a nan babban birnin ƙasar Amurka wato Washington DC kenan a Ibrahim Kalmasi Garba na tare da mu kai tsaye. Malla Iro kana tare da mu?
Labunda ina tare da ku.
To Malla Iro kana fadar gwamnati za a ce yaya yanayin zabe yake wani irin hali ake ciki a nan DC?
To gaskiya zaben shugaban kasa na wannan jikon sai a hankali saboda akwai wani abu da ke ba da mutane mamaki saboda bakake gaskiya tsakani da Allah ba su fito zaben ba kamar yadda ake tsammani ya zuwa dai yanzu kuma an kore mu ma daga harabar zaben kamar yadda Dazuna tura a kafar Facebook yan sanda sun zo suka kore mu aka killace wajen aka ce mu bar gurin kar mu yi wani abu sai an jima can to yanzu kamar dai wani babba haka da yan sanda ko wani jami'in tsaro ya zo ko yayi magana ne da su yanzu sun ce a koma yanzu hakan nan abokan aikinmu suna kan koma ni ma da na gama wannan bayani zan koma.
To amma Malam Iro me yasa aka kore ku a wurin wata hatsaniya ta tashi ne a wurin kokuwa menene dalili?
Wato ba abin da ya faru nan inda nake ma magana Martin Luther King Memorial Library ne wato ɗakin karatu na tunawa da Martin Luther King ɗazuma da na je Washington Convention Center ɗaya daga cikin muhimman wuraren kaɗa ƙuri'ar kutankwacin dai nan inda nake wato Washington wato dai Martin Luther King Memorial Library can ma wani waje ne mai muhimmanci sosai can sun ma dama-dama ma nan ɗan masu ɗan bari mun zo harabar kaɗa ƙuri'ar mun ma tattauna da wasu masu kaɗa ƙuri'a amma can sun ko kusa da wajen ma sun hana mu so ba mu san abin da yake faruwa ba amma gaskiya ba a fito ba yadda ake tsammani musamman ma baƙaƙe ƴan nan sai yawanci in ka ga mutum ya zo zaɓe za ka ga kamar yana da dai zubin ɗan wata ƙasa haka da izo nan ƙasar amma da ƙyarka ga ainihin baƙaƙen nan a daidai inda daidai zan daida da can Washington Convention Center amma an ce a wasu wuraren an fito sosai baƙaƙe fito amma gaskiya nan Martin Luther King Jr. Memorial Library da kuma Washington Convention Center da kuma wata mazaɓatan naman ce da ainihin sunan wurin
to kamin ka tafi watakila ban sani ba ko ka ɗan bincika ka gano dalilin da ya sa baƙaƙen ba su fito ba?
Eto akwai dai masu cewa watakila saboda wasu na wasu wato za su amfana da wannan zaɓen ko da wa suka zaɓa wasu na ganin watakila na da nasaba da wannan ba su san tsohon shugaba Donald Trump kuma suna wasu wasan wato fa'idar ita Kamala Harris wasu haka suke faɗi wasu kuma na cewa watakila ma an jima ne za su fito sosai da ke yau an ɗan sassauta batun zuwa aiki da wuri watakila wasu za su ce bari su ɗan kwanta sosai su ɗan more
to
an jima can su fito watakila na da nasaba da wannan gaskiya yanzu babu tartibin dalilin da za a iya bayyana amma dai kansa daman can birnin Washington DC babu zaben senator babu zaben wakilan majalisa kawai delegate ne kuma ko shi delegate din bai da hurumin kaɗa ƙuri'a a majalisar wato tarayyar Amurka sai dai ya zama ɗan kwamitin wani sai dai ya zama mamban kwamiti watakila kuma na ɗaya daga cikin dalilin amma kuma
ana Madalla Malam Iro zamu zamu dawo gare ka nan gaba kaɗa a cikin shirin in Allah ya yarda muna godiya sosai. To kada a wato nan gaba kaɗan zamu sake waiwayar wakilan namu domin jin yadda ta kaya a zaɓen yanzu kuma muna tare da masani kuma mai fashin baki kan siyasar Amurka Professor Samuel Zalanga. Professor, yi mana matashi a takaice dangane da tsarin zaben na Amurka da ake gudanarwa a yau, duk da yake tuni wasu sun kada kuri'unsu ta hanyar aikewa da wato sakonni da dai sauransu. Musamman dai wannan ita ce rana ta ƙarshe da Amurkawan ke tururuwa a rumfunan zabe. Menene watakila matashi da za ka yi mana dangane da tsarin zaben?
Babban abin da nake so mutane su fahimta game da tsarin zaben shine, na ɗaya, yadda duk wani mutum wanda yake da ya cancanta jefa kuri'a a nan, aka samu lokacin da aka haife shi an san shekarunsa, an san inda aka haife shi da sauransu, saboda haka mutum ba zai iya yin wani ƙarya daga rajibi, yana da kyau sosai sosai. Misali, kamar ni naje na jefa kuri'a na, to suna da cikakken bayani game da inda nake zama, da inda na zauna, duk suna da wannan a cikin record nasu. So ba wani damuwa, ba wani ma wanda ya tambaye ni ID card nawa ko wani abu ya ce wai abin nan. Saboda na faɗi sunana, sun tambayi wasu ƴan tambayoyi, suka je suka yi checking, suka samu lallai haka ne. To abu na biyu kuma shine, abin da ya kamata mutane su gane shine bambanci tsakanin abin da ake kira electoral college da kuma kuri'a, kurin da ake jefawa.
Za mu yi magana akan wannan nan gaba kaɗan. Yanzu na san da cewa saɓanin wasu ƙasashe, za ka ga a nan duk wanda zai dumfari rumfar zaɓe, to yana da wani guri ko yana da wani makasudi ko yana da wata manufa a cikin zuciyarsa. Shin waɗanne batutuwa ne watakila suke ɗaukar hankalin masu zaɓe a yayin da suke tururuwa a rumfunan zaɓe a nan Amurka a halin yanzu?
Akwai abubuwa da yawa, kuma abubuwan sun danganta ga shi mutumin da yake zuwa ya je jefa kuri'a din. Akwai wasu wanda sha'anin addini ne ya dame su, su suna ga kamar Amerika tana lalacewa, saboda haka ya kamata a samu wani mutum wanda kamar yana da zai kawo wani mutunci ma addini da sauransu. Wasu kuma suna ganin cewa baƙaƙen fata ba, mutane wanda ba turawa ba, kamar suna samun yawansu yana karuwa nan kasan. To tunda yawansu yana karuwa, kuma da Amerika an dauke ta kaman kasan Turawa ne, yanzu suna ga zuwa gaba zai wuya wani kurin Bature ya ce yana da iko ba tare da kuri'an waɗannan mutane waɗanda ba Turawa. So wasu, ba duka ba, amma wasu suna tsoron wannan abin, amma wasu suna tsoro sosai sosai akan cewa, ba wai suna cewa kamar mutum wanda ya fito daga jami'an da ba nasu ba zai iya zama shugaban kasa ba, amma abin da yake ba su tsoro shine saboda wasu maganganun da shi shugaban kasa na da yake faɗi yana ba su tsoro. To abin da yasa yake ba su tsoro shine, in mutum yana da iko kuma yana maganganu barkatai, hakan nan zai sa mutane su ji tsoro, domin a tarihin Amerika ana so idan mutum shi shugaba ne, musamman ma shugaban kasa, ya rike mukaminsa da mutunci, kuma shi shugaban kasa ne na kowa da kowa, ba kaɗai na jami'ansa. To wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake tsoratar da mutane, ba kuma tsoratar da mutane a nan Amerika kurum ba, har mutanen da suke wasu ƙasashe a duniya, domin idan mutum shugaban ƙasan da ita ce tafi.
Na'am, Professor, to bari mu je kan magana da ka ɗauko ta wato abinda zai tantance waye nasara a wannan zaɓe. Kamar yadda ka bayyana, wato zaɓen Amurka yana da bambanci na hanyoyin da za a tantance wanda ya nasara. Yi ma masu sauraren mu bayani a takaice dangane da wannan, saboda ƙarancin lokaci.
Babban bayani shine, misali in an ce kamar za a dubi yawan kuri'u ne kurin, to za ka samu wasu ƴan jihohi kima wanda su ne kurin kullum za su dinga zaben shugaban kasan. Na ce zaben shugaban kasan ba wai su ne kaɗai za su jefa kuri'a ba, amma in ka dubi yawan jama'an da suke zama, misali kamar a jihar California da Texas da sauransu, suna da yawa sosai sosai. Wasu jihohin duka za ka samu mutanen da suke da shi ba su wuce miliyan biyu ba. To abin da ya sa ake cewa electoral college yana da matukan suka ƙirƙiro shi a nan shine, ba a so kamar a ce wai mutum ya zama shugaban ƙasa, amma kuri'un da suka sa shi ya zama shugaban ƙasan daga jihohi kima ne kurin. Bayan kuma a Amerika akwai jihohi 50 a nan ƙasan.
Yawwa.
To shi yasa aka yi electoral college. To amma abin da yakan kawo damuwa da electoral college shine, wata rana mutum sai ya sami kuri'u da suka fi yawa, amma kuma saboda bai sami wannan electoral college din a wasu kananan jihohi da sauransu ba
sai
an ce ba shine zama shugaban kasa ba to wannan abin damuwa ne
to madam la'a professor zamu sake dawowa kan kanan gaba kadan a cikin shirin masu saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 inda muke kawo muku shiri na musamman na tsawon sa'a daya kan babban zaben Amurka a jamhuriyar Niger wato kan zaben Amurka a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashahausa.com mallam Hafiz kaji yadda abubuwa suke tafiya sofa kai ma dai na san kana da naka dan watakila experience za a ce saboda kai ma dan kasar Amurka ne kuma kana kada gure a me zaka ce kadan
gaskiya ne akwai wani abu guda ɗaya da nake so a masu sauraro su sani a yau ba wai zaben shugaban kasa kadai ake yi ba akwai zaben gwamnoni 13 da ake yi wanda akwai gwamnoni jihohi 11 sannan kuma akwai gundumomin Amurka akwai Puerto Rico da kuma American Samoa su ma suna zaben gwamna sannan kuma har ila yau akwai zaben sanatoci da ake kwaya
33
yawa sannan kuma akwai na kujerun majalisar wakilai kwaya 435 wanda su ne yau ake kada zaben sannan kuma akwai wasu dokoki ma a wasu jihohi shi ma da kamar na kundin tsarin mulkin jiha kasan kowace jiha tana da nata su ma suna zaɓe wanda ya hada da maganar wato yancin zubar da ciki da kuma
mallakar bindiga
yawa da sauransu
to Malam Hafiz kamar yadda kai da masu saurare kuka sani zaɓen Amurka dai zaɓe ne da wato ba Amurka kadai ya shafa ba a'a zaɓe ne da za a ce ya shafi duniya baki daya Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke sa ido sosai kan wannan zaɓe tare kuma da fatan zai yi tasiri ga ƙasar da ma 'yan ƙasar kamar yadda ake ɗaukar Amurka a matsayin jagora a duniya daga birnin Lagos ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana
Aina babban zaben kasar Amurka yake ci gaba da jan hankalin kasashen duniya daban-daban. Yan Najeriya ma ba a barsa a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da wannan babban zabe da ke gudana a ranar Talatin nan. Kamar da aka sani dai manyan 'yan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar Democrat kuma mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris da kuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump su ne kan gaba wajen manyan 'yan takarar da za su fafata. To kuma menene ra'ayin 'yan Najeriya game da wayannan 'yan takara da kuma yadda zaben nasu zai shafi makoman Najeriya ta fuskoki da dama ga dai abinda wasu mazauna birnin Lagos ke cewa
sunana MBU sun mazaunan Lagos kuma dan kasuwa to ni gaskiya ni ba ni da wani ra'ayi akai ni dai a ra'ayina bana ba wani wanda nake ba ni da wani gwani a cikin su saboda in ma kai zaben ba ya fa mana da kumi zai ba abin da zai haifa mana me jiya tai ma balantana yau ko ba aka bane shi sani ban ga wani abin nan ba shi Donald Trump ne gwani ko kuma ita Kamala Harris ne gwani ni dai a waje na babu gwani
sunana Rabi'u Awwal dan Azumi to gaskiya ni dangane da abin da shafi wannan zabe da za a yi a Amurka kusan in ce ni ba ni da wani ra'ayi akai ko a zabe Donald Trump ko a zabe ta Kamala Harris ni ba ni da wani ra'ayi akai can ta shafe su ya can su zaben su mu ma namu na nan Najeriya da muke damuwa akan su mun zabe su ma baban arziki suke mana ba karshe ka dage cewa da sewa a shirye kuma kuma yazo ya kunya taka to me amfanin maka dage akan can wata kasa
to sai da kuma duk da irin wannan mababbantan ra'ayi akwai masu goyen bayan yan takaran guda biyu kamar da wannan malami dake goyen bayan Donald Trump ya shida mani
sunana Hussein daga nan Lagos Najeriya ra'ayina akan zaben ban kasa Amerika ina musu fatan alkhairi amma ni dai a gani na Donald Trump shine kamata a ce ya jagoranci kasa Amerika ba Kamala Harris ba domin duk yadda mace take da wata ƙwarya da wani abu na jagoranci ba ta kai da namiji ba dai shine mutumin da ya kamata a ce sun zaba a wannan lokacin a yayin da duniya take tafiya
shi ba bangaren sa wannan malami yana goyen bayan Kamala Harris ne
sunana Ismail Yakini a gani na wannan zaben Donald Trump da Kamala Harris ba ramin tasiri zai ba a tafiyar Najeriya da Amerika musamman da Joe Biden da ya zamanto yana da alaka sosai da yan Najeriya na ta bangaren kasuwanci da sauransu mu duba da cewa shi Donald Trump can dama shi mutum ne wanda baya son baki kuma ya nuna kwararra cewa shi baya bukatan baki su shigo American so wannan abun in dai aka duba da wannan in ya samu mulkin akwai yuwa zai kawo wani cikas a game da alakan Najeriya da America.
To kuma an asalin Najeriya da suka cancanci kada kur'un nasu a ƙasar Amurka za su ce game da wannan zabe? Tambayar kenan da na yi wa Suzy Natu Kuri wata da ke zaune a ƙasar Amurka amma yanzu kuma take hutu a nan Najeriya ta sheda mani.
Wannan samun takardar zabe a Najeriya da kuma Amurka yana dan faranta mana rai because yana nuna mana cewa mu ma muna da abin da zamu bada, we have something to contribute a society.
To kuma menene bambancin zabe na